بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن وعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منابو دياغ الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوة أولا ساهية تلحدي أيومنا بيو جوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا دودا دادري حدود أربعين دأوكو ونداتي وأوكو وطن ترى أوكو وطن حدود ميلادية دودا عشرين دبيو إن شاء الله تعالى وننزي زمنتمنا مجلسي نفرقو أتكونا وطن البركة رمضان domin sanin ma'anonin alqur'ani mai girma la siyama kuma kankanan surori waɗanda su ake yawan karantawa a cikin salloli na yau da gobe a lokacin da mutum ya zamanto yana jin abin da ake hadi to wannan zai taimaka akan nutsuwar shi a cikin sallah ta zamanto nutsuwa ce wanda take tabbatanta a shekaran da ya gabata mun fara daga suratul nas wanda muka tike a ƙarshen suratul sharh wanda kenan a wannan ramadanin insha Allah ta'ala kenan a zamanin tafsiri za mu tashi daga suratul duha kenan daga duha za mu tashi da izinin Allah kahin mu kai zuwa ga bayani akan abin da ya shahi karatu na tafsiri a kasancewar wannan zamani na fari nake so in fadakar da kaina sannan in fadakar da ƴan uwana musulmi gaba daya akan muhimmancin da wannan wata yake da wata mai albarka wata wanda yake na Ramadan a wata na Ramadan wani abun albishiri ne wanda ya kamata mu rika kwankwasa kunnuwan sunan mu da shi ya zamanto a ce duk inda aka ga mu za a yi barka kuma da za a yi ma juna za a nuna farin ciki da shigowar wannan lokaci wanda yake mai albarka a daidai lokacin da zukata ya kamata su zamanto budaddu, yani su rika jin dadi da shiga hali na annashuwa a kasancewar wannan wata ya riski mutun yana raye. Sannan kuma abun albishiri ne shi wata na Ramadan ga dukkan mutumin da ya riske shi. Mutane da yawa an azumci watan Ramadan da su a waccan shekarar da ta gabata, yau Allah subhanahu wata'ala ya kadarta ba sa cikin waɗanda muke rayuwa tare da su. Ubangiji subhanahu wata'ala ya amshi rayuwar su, fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya musu rahama. Mu da muka tsinci kanmu a cikin wannan lokaci mai albarka, to kar mu yi wasa, yani kar mu yi kasala, kar mu nuna son jiki da dukkan wani abin da zai hana mu moruwa da wannan lokaci mai albarka. Mu yi kokari matuka mu kai mu kawo ba da kokarin mu akan cewa mu ga mun ribauci wannan lokaci mai albarka. Yan uwa musulmi, wani kaso daga cikin mutane a duk lokacin da Ramadan ya shigo yana jin halin takura. Alhali wallahi ni'ima ce da rahama wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yayi a gare ka kare su wannan lokaci, saboda lokaci ne wanda babu wani lokacin da yake kama da shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa a lokacin da Sha'ban ya shigo, Allahumma barik lana fi sha'banina wa Allahumma balligh Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan. Allah ka sanya albarka a cikin watan Sha'ban da muke ciki, sannan kuma ya Ubangiji ka kai mu watan Ramadan. Iya daga cikin halin magabata roƙon Allah subhanahu wata'ala suke yi akan cewa Allah ya kai su a wannan wata wanda yake na Ramadan. Da haka kar ka rika jin halin takura ko kuma an hana ka duk abin da kake so na abinci da abin sha da harkan wani ne da sauransu, ka rika jin cewa kamar ka takura, kar kai haka. Idan kai haka kayi tunani wanda yake ba na daidai ba kuma baka ma kanka adalci ba. Akwai wani zaka ji yana faɗi, na ji da kunne na wani yana cewa Ramadan ya kusa zuwa ƙarshe, yana cewa wai zai ta hidaye barin mu huta. Wallahi haka yake faɗi da bakin shi. Kaga wannan yana nuni akan wannan mutumin ya kai kimma wajen jahilci, bi ma'ana shi ƙarshe ne ya kai ƙololuwa wajen abin da yake jahiltar ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a gare shi. Da haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan lokaci da ya shigo, Allah da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka, mu aikata ayyukan da za mu samu kusancin Allah subhanahu wata'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubashshiru sahaba, yana ba sahabban shi albishiri yana cewa qad ja'akum shahru ramadan, haqiqa ya zo muku wata wanda yake na Ramadan. Yace shahrun mubarak, wata ne wanda yake cike da albarka. Wallahi wannan watan da ya riske mu a wannan lokaci ƴan uwa, mu bar duk wani abin da yake na fafutukar rayuwa, mu ga mun aikata ayyuka wanda suke managarta da za mu samu albarkan da yake cikin wannan watan, saboda ba ƙaramar daraja bace ba. Mazalla yace shahrun mubarak, wata ne wanda yake mai albarka. Allah mai girma da kuwaya ya farlanta a gare mu mu azumci wannan wata wanda shi ne watan Ramadan. Sannan bayan haka nan kuma yuftahu fihi abwabul janna, wannan wata a cikin shi ne ake bude kohohin aljanna gaba daya. wala yughlaqu fihi babu, ba a rihe wani kofa, in dai kofa ce ta aljanna to a bude take. Kenan duk abin da dan adam zai aikata na abin da ya shahi neman yardan Allah subhanahu wataala, kenan kohohin gasar a bude kawai, me wanda zai zo ya shiga ne ake nema. Waye zai zo ya shiga? Shine mutumin da ya aikata ayyuka managarta. Sannan mazalla yake cewa yughlaqu fihi abwabul jahim, a wannan wata ana rike kohohin jahannama gaba daya. Mutta jahannama ana rike kofanta, aljanna ana bude kofanta. Sannan kuma wato ghallu fihi shayatin, dukkan shedanu ana kama su a kulle su, saboda irin fakewa manna da meke aka ce ya ce wallahi shedan ne, to shedan kin ma za a rike shi. Me yake wajibi a kanka, me yake wajibi a kanki, shine ki tsaya ki jajirce, ka jajirce, in jajirce, mu jajirce akan aikata ayyuka managarta. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa a cikin wannan hadisi, yace a cikin wannan wata ne akwai wani daren da alherin shi yahi alherin da wata dubu, alherin da ke cikin watan yahi alherin da yake cikin wata dubu. Manzon ya ce duk wanda aka haramta mushi alherin da ke cikin wannan wata, hakika ya haramtu da alheri wanda yake mai girma. Da haka mu yi kokari ya zamanto mun samu ayyuka managarta mun aikata a cikin wannan wata saboda muga cewa mun samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala. Tunanin mutane ya bambanta game da fuskantar watan Ramadan. Zaka samu abin takeici akan da yawa daga cikin mutane a yanzu maimakon su tsaya su aikata aikin da zai zamanto musu samun tsira a wajen Allah, ba shi za su yi ba, sai dai su shiga wani abin da a ba wanda ya sa su a kai, mana asarar lokaci da bannan lokaci da sanya hannunka cikin ayyukan da ba za su ja maka amfani ba a nan rayuwarka na duniya sannan kuma gobe kiyama, kuma sannan babban al'amari a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma, wata wanda yake na Ramadan. Za ka samu wasu daga cikin kasan mutane za su ɗauki wannan wata kamar wani lokaci ne na barci, wani kwanje zai ɗauka a wajen aiki da yake saboda ya ta barci kawai, dare farai yana fada sannan kuma barece siram yana barci. Idan ka yi magana sai ya ce ai yana rage tsawon yini, kenan kai wani hayya maka tsawon da kake neman abin da za ka rage shi da shi. Ka sani cewa a cikin wannan wata mai albarka duk aikin da za ka aikata na alheri na ibada, to wannan darajar shi ta daban ce, ta musamman ce. Ubangiji subhanahu wataala ya keɓanci wannan lokaci da wata albarka ta musamman wanda wani lokacin da ba shi ba bai da shi. Minti guda ɗaya tallin talɓi idan ya wuce a cikin rayuwarka ba tare da ka amfana da wani abu ba, to ka tabbatar da cewa asara ce a gare ka. Sannan Allah da ya kaka wannan lokaci a Ramadanan wannan da ake ciki na shekara ta 1443, la'alla na 44 da za a yi ba da ni za a yi ba, la'alla ba da kai za a yi ba, la'alla ba da ke za a yi ba. Da haka wajibin kowane mutum mai imani ne kar ka ɗauki wannan lokacin a matsayin lokuta na wasa da shirme da aikata ayyukan da ba su da wani amfani, ko kuma ka ga mutum yana azumi amma kuma za ka samu a cikin waya sun haɗa kai suna lido. Wannan ya danna, wannan ya danna, wannan ya danna, wannan ya danna, wani yana kwas a cikin watan Ramadan. Aka tambaya ya sai ce yana rage tsawon yini ne, wani kuma aikin shi funafunai ne kawai zai riƙa kallo, ya kama tasha kaza ko kuma ya je ya siyo kile a sa mishi abubuwan da za a sa mishi, ya zo ya danna ya riƙa kallo, wai yana so ya rage tsawon yinin watan Ramadan. Ka tabi ka yi asara, ka ɓata lokacinka a banza. Duk alherin da yake ciki ga Qur'anin nan, za mu zo mu ga halin magabata game da Al-Qur'ani a cikin Ramadan. Mutane komai suke bari su duƙufa dare da rana, Qur'ani kawai suke karantawa. Ga Qur'anin nan a ajje, ba ma sai ka saya ba, wani ya saya ya kaya ajje karantawa za kai kawai, sai wanda ya gagare ka, sai funafunai, funafunan da suke cike da batsa da maganganu marasa dacewa, sannan kuma da abubuwan da suke da ara ne da kaskanci. Za ka samu mutum musulmi namiji ko mace ya shagalta a cikin wannan wata da kalla irin waɗannan funafunai. Da haka wajibin mutum mai imani ne ya ji tsoron Allah. Yanzu tashoshin da suke tashoshi ne na banza, wanda himmarsu da burinsu da ƙoƙarinsu da hamzarinsu shi ne ya za a yi al'ummar musulmi su lalace, ya za a yi al'ummar musulmi kar su amfana da alherin da ke cikin wannan wata, sai a shagaltar da su da kallon siri kaza, a shagaltar da su da kallon siri kaza. Yanzu a kwanakin nan, a ɗaya ga watan Ramadan ɗin nan jiya, aka fara haska wani film wanda ya ana yin shi da yare na Hausa, a ɗaya daga cikin tashoshin da yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu, burinsu ya za a yi banna da lalaci da rashin sanin ya kamata ya yaɗu a cikin al'ummar musulmi, sun fara haskawa. Kuma yaushe suke haska shi? A ƙarfe 8 na dare ventar ake farawa. Yaushe ake fara sallar tarawih? Ventar ake fara sallar tarawih. Kenan ba lalle ba ne ba kowa a cikin musulman nan, duk wanda ya ce zai biye wannan abin ya fara kallon shi, wallahi zan cinye tarawih ba na bai taso ba. Shi yasa ai maganin ka aika a fara. Su irin waɗannan tashoshin na banza in aka zo aka sa antan a gida, to ya kamata dama ko ai su firmin su gaba ɗaya, ko kuma ya zamanto a sa musu wani kod ɗin da ba wanda zai iya buɗe su. Amma ba daidai ba ne ba, kuskure ne mai girma, rushe kai da kai ne. Ku da kanku ne yukhribuna buyutahum bi aidihim, da kanka ne zaka kama kanka da kanka kana gina ma kanka ramin da zaka faɗa. Duk mutumin da ya sa waɗannan tashoshi a gaban shi, to zaka samu a cikin watan Ramadan akwai wasu daga cikin musulmai wanda za su ɗauki ɗabi'a ta abin da ya shafi kallace-kallace na funafunai na banza, funafunan da ba wani alherin da za su samu a cikin shi. Me amfanin ina ga alqur'ani a aje ga hadisi ga tafsirai yanzu ka duba ka gani a saman tashar sunna tv ko africa tv 3 ko makamantan wannan ga sunan tashoshi ne sun kusa tasha 10 alheri ne ake yadawa a cikin su amma sai ka ga duka an tsatsallake waɗannan tashoshin gaba ɗaya an ji an kama wannan matsiyaciyar tashar wanda kuma akan ta ne za a tofa kuma akan ta za a halaka ina amfanin lokacinka ya baci kana biya wani mutumin banza yanzu yau da sahen nan a ɗazu a cikin facebook akwai asadul islam wani matashi ya kawo maganar wani mutum daga cikin mutanen da suke funafunan irin na hausa musa mai sana'a da ya hasko magana shi ɗaya daga cikinsu wa shahida shahidun min ahliha ɗaya daga cikin su ma'abuta abin yake bayani ya tara wasu matan da ake ga mata ne ƴan funafunai yake kwatanta musu halin rayuwa da cewa wannan tafarkin da kuka kama ba tafarki bane mai bullewa kuma ƙarshen ku nadama da asara da kaskanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu bayanin da ko ya zamanto ki ɗauka ko kuma ya zamanto kar ki ɗauka almuhim shi asadul islam da ya kawo shi ce to shi kenan shi yanzu wannan ɗaya daga cikinsu ne amma kuma ya ɗauke mana aikin da ya kamata mu yi kaga wanda yake cikin abin wanda ya san abin ya yi ki shi ne yake bayanin cewa ga haƙiƙanin al'amarin yadda yake sai zamanto waɗannan mutanen su ne kuka ɗauka a matsayin waɗanda za su koya muku rayuwa za su koya muku yadda za ku yi zamantakewa na aure zamantakewa da uwayenku zamantakewa da ƙannunku zamantakewa da ƴan uwanku kaga tabbas ba ku so ku kai labari mai kyau ba ku so ba ya zamanto safahat na rayuwanku gaba ɗaya suna cike da alheri saboda mutumin da yake faqidu shay la yu'bihi mutumin da ya rasa tarbiya bai iya bada tarbiya mutumin da yake lalacacce ne ba zai iya nagartar da wani ba kasancewar mutum ya nagartu ya zamanto na kirki ya dora wasu akan hanya na kirki dole shi ma zamanto nagartacce to amma mutumin da yake dama lalacacce ne ta fandare ta gudu ta bar gidajen uwayenta ta je ta shiga cikin film wai ta zamanto ke kuma yanzu saboda tsabagen ci baya da rashin fahimtar rayuwa wai ki rasa inda zaki kalli rayuwa ki tsotsi rayuwa sai daga wannan matar da ubanta ya ce mata je kikin gani mahaifiyarta ta ce mata je kikin gani ya zamanto a cikin wannan mutane za ku ɗauki rayuwa yau shi za ku kai labari ɗaya za ku kai shi ne na asara da taɓewa Allah kiyaye da haka ƴan uwa musulmi a cikin wannan wata kar mu ɗauki cewa kallon funafunai shi ne wani abu na kayan na abin da yake zai taimaka a kan wai mu ga cewa lokutan sun tahi da wuri lokaci ne mai tsada ba a son tahiyar shi ba farin ciki ake ba in ya tahi damuwa ake samu in ya tahi saboda yanzu ka kai ba lalle bane baka kai shekara mai zuwa zaman to kana nan alherin da dan adam zai gadarwa kai shi zai kalata a cikin wannan wata idan ya ajja hankalin shi aikata ayyuka managarta suna da yawa la'alla wannan ramadanin shi kadai tallintal ya zaman to shine sababin da zai zaman to maka na shiga gidan aljanna da haka mu tsaya mu aikata ayyuka managarta mu tsaya mu yi abin da ya kamata manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ruba sa'imin yana yiwa wani mutumin da yake azumi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash bayyana wani sakamako a cikin azumin shi da yake in banda kishuwa da yunwa kawai saboda yana wannan azumin amma kuma zaka same shi dukkan wani aikin banza su yana gaba-gaba duk wani abin da bai kamata ba zaka samu yana gaba-gaba tana gaba-gaba maganganunta maganganu ne waɗanda ba su da kyawu zage-zage maganganu na batsa maganganu na rashin sanin ya kamata sannan kuma ayyukanta su ma ayyuka ne waɗanda ba su da kyawu to sai zamanto an yi azumin an bar abinci an bar abin sha amma dai su kadai ne abin da aka gada ma'ana wahala ce aka ji ta shirwa da yunwa kawai Allah kiyaye Allah kare mu daga cikin kai samu cikin waɗannan mutane wanda za su ka wuni ka duba tun da alfijir yake to bakka cin abinci bakka shan abin sha har akai faduwar rana a ce kuma wani a cikin azumin abin da ka huta da shi shine yunwa da shirwa nan kawai ba ruwan Allah da wannan aikin da ka aikata wani asara da taɓewa kai wannan to duk iya daga cikin abin da zai gadarwa mutum da taɓe wannan shi ne mutum ya sa irin waɗannan tashoshin na banza a gaba ya riƙa kallon cewa wai da sunan zai rage lokaci ga da'ara da yake ciki abubuwa na ƙasƙanci da rashin sanin ya kamata mutanen da ba addini gare su ba kuma burin su ya za a yi kukulala ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa su burin su ya za a yi kuma kulala ce ku fandare yanzu ita wannan tashar da ake magana tasha ce wanda ya tabbata amurka take financing ta zaka zaka ga imashin ta na daban ne abubuwan aikin su na daban ne an sanya kudade masu yawa me yasa saboda abatar da mutane innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun wadanda sun kafirta suna zuba kudaden su sababa liyasuddu an sabilillah sabar su katangance mutane game da tafarkin Allah subhanahu wataala za su bada komi za su iya bada kowane irin dukiya saboda ya za a yi mutane su lalace alalata tarbiyyar mutane alalata dukkan wani abin da yake sanin ya kamata mutane kaga mutane musulmai ne amma halayensu ko kare baya ce saboda ba su da dabi'a mai kyau ba su da hali mai kyau a bangaren halaye da dabi'u ba su ka kallo ba ko nabi da aka mai kokari mu kiyaye azumin mai zaman to azumi ne nagartacce wanda zai gadar mana da samun rahama ta Allah subhanahu wataala wannan shine gaba na farko a matsayin tamhid abu na farko yana da kyau mu sani cewa azumi a yi shi da ake yi akwai manuhohin da ake so a cimma me yasa ake azumi wasu manuhohi ake so a cimma wanda ya kamata tun a yanzu ki sa su a cikin zuciyarki ya zamanto azumin da kike yi ga inda kike so ki isa zuwa gare shi kare zamanto miki a haka ake yi kawai ai ke ma da kika tashi da magarib kawai gani kike ana azumi ko a gidanku ke ma kika saba kika yi gaba baki saba me yasa ake yi saboda wannan rashin sanin manuhan da yasa ake azumi yana ɗaya daga cikin sababban da sai mutum yayi azumin amma kuma babu wani tasirin azumin a kai shi sai zama to duk wani lalaci zai iya aikata ba me yasa saboda me saba me yasa ake azumi abu na farko as-siyamu wasilatu li tahqiqi taqwa shi azumi kamar hanya ce wadda mutum zai kama don tabbatar da samun tsoron Allah abu na farko da yasa ake azumi saboda ake tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kama kutiba alal ladina min قبلكم لعلكم تتقون
حسن وبنجي سبحانه وتعالى كتا يا أيها الذين آمنوا يا كنه كإيمان كراني وانا كيبان تتشيغ متومن ديكي دي إيمان نمج قومت ألا ياتي يا كرا ميسا قوم ألا ياتي كتب عليكم السيام أنفر لن تأزم يوم وطر رمضان أكو فلله دولي دي أكو قوة namij goma ce wanda yake halin balaga dole ne ya azumi sai Allah yake cewa kama kutiba alal ladina min qablikum usani wannan azumin ba ku kada yake farlantawa kamar yadda aka farlanta shi ga al'ummomin da suka gabace ku imanin al'umman da suka zo kahin ku su ma an farlanta musu wadannan wannan azumi amma menene manufa na farlanta azumin nan Allah yace la'allakum tattaquna saboda ku samu tsoron Allah kenan yanzu za mu fahimci cewa manuwa ta farko ta yin azumin watan ramadana shine kenan mutum zai samu tsoron Allah subhanahu wataala wanda wannan tsoron Allah kuma shine guzurin rayuwa guzurin da babu wani guzurin da yake kamantacce ne da shi ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min
qablikum walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu
Allah ubangiji yake cewa hakika mun yi wasici ga al'ummomin da suka gabace ku suka zo kahin ku Allah ya ce wa iyyakum da ku in ma da me muka muku wasici Allah ya ce an ittaqu Allah akan ku tsoron Allah babu wani abun da dan adam zai samu a rayuwar shi sama da tsoron Allah subhanahu wataala idan mutum yana jin tsoron Allah maganganun shi da zaman to maganganun mutanen kirki ne tahiyar shi zaman shi shirun shi cin da zai sha da zai hawa da zai magana da zai duk abun da zai yi wani taharruf da tasarruf da zai a rayuwar shi zaka samu yana yin shi ne akan yanayin da ya dace to wannan ba abin da yake kai dan adam zuwa ga samun irin wannan matsayi sai tsoron Allah. A lokacin da dan adam ya bar Allah sai kaga yana rayuwa, rayuwar take kamanceceniya da rayuwar dabba, kai gwanda rayuwar dabba ma da ita. Yanzu ka samu duk wani mutumin da ya shahara ya giga akan sa'a ma Allah, wallahi in ka kalle shi hatta da haiba kwarjini irin na dan adam sai kaga babu a huskar wannan mutumin. Me yasa? Saboda babu tsoron Allah ko kadan tare da shi. Da haka manufa ta farko da ake yin azumi shine jin tsoron Allah. Mutum ya bar abincin shi, ya bar abin shan shi, ya bar sha'awa, ya bar komi da komi tun daga hudawar alfijir har zuwa faduwar rana, to wannan abin zai gadar wa dan adam da samun tsoron Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace dukkan aikin dan adam nashi ne gana in banda azumi. Allah ya ce fa innahu li, shi azumi na wani kuma ni nake bada sakamakon shi. Bimana ni kadai na san abinda na bar ba kaina sanin irin gwaggwaban daraja da lada da nake ba ma mutumin da yake azumi. Amma dole sai mutum ya kiyaye jin shi, sai ya kiyaye ganin shi, sai ya kiyaye maganganun shi, sai ya kiyaye inda zai tafi. Ya zamanto ayyukan da zaka aikata da maganganun da zaka faɗi da wuraren da zaka tafi, ya zamanto wurare ne wanda Allah ya yarda akan a tafi, magana ce wanda Allah ya yarda a faɗi. To wannan sai zamanto azuminka azumi ne mai daraja, azumi ne mai kima, azumi ne wanda zai samar maka da sabo da jin tsoron Allah subhanahu wataala. Manufa ta biyu da ake yin azumi, as-siyamu wasilatun li tarbiyatil ummati tarbiyatan hazimatan. Azumi wani tafarki ne na tarbiyantar da al'umma, tarbiya gamamma, tarbiya gamamma. Kaga yanzu nan duka gabu nan alhamdulillah kuma duka azumi muke. Kaga amma azumin nafila ne fa, ba lalle bane ba, lalle kai kana yi ni ba na yi. Amma azumin wanda yake a azumin Ramadan, manuwa ta biyu akan shi shine dora al'umma akan turba guda daya, kuma kowa ya rika jin abinda kowa yake ji. Kana azumi abinda kake jin nan shine ni ma nake ji, shine ita ma take ji. To kaga wannan iya daga cikin manuhohin da addinin musulunci ya biyo wajen shar'anta abinda yake azumi. Saboda kowa mutumin da ya saba yana koshi a tsawon shekara, yanzu ya gito wani lokacin da ashe ana jin yunwa, ashe akwai kalan mutane a cikin al'umma wanda la'alla su ɗaya ke samun abincin da zai ci. Daga kaga wanda zai sa yimi ya nabbahu, ya yi godiya akan ni'imar da Allah ya mishi ta akwai, sannan kuma waɗanda ba su da abin da Allah ya bashi gurgudan abin da zai iya ɗauka ya ba su. Manufa ta gaba, Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi saboda a karantar da mu tsarin rayuwa. Tsarin rayuwa kaga tsari ne a ci daga hudo alfijiri zuwa faduwar rana. Ba ta akai misali a ilga awa kaza ba kawai, a daga lokaci kaza ne zuwa lokaci kaza. Karkace to shike da azumin nan tunda awa 13 ne ake misali ko 14, sai kace to shike da ni bari zan fara nawa daga bayan sallar azhar zuwa bintuwazar ko minui na kare sai in sha ruwa a lokacin. A tsari ne saboda a nuna maka cewa addinin musulunci komai shi a tsare yake, kuma yanda aka yi umarnin da wajibi ne haka zaka bi shi tiryan tiryan, saboda a koya maka tsari a rayuwa. Yana daga cikin abin da yake damun al'ummatul islamiyya, al'ummar musulmi a yau, rashin tsari. Rashin tsari a ɗaiɗaikun, rashin tsari a haɗe gaba ɗaya al'ummar a gaba ɗayanta. Sai ka samu mutum yana rayuwa amma bai da tsari. Mu kuma babu wanda ya kamata ya zama to yana da tsari sama da mu a cikin rayuwa, saboda ka duba tsarin salloli kawai da aka mana guda biyar. Ka duba aka mana asuba, aka zo aka mana azhar, aka mana la'asar, aka mana magaruba, aka mana isha'i. Duka wannan tsari ne daga lokaci kaza zuwa kaza ayi kaza, daga kaza zuwa kaza ayi kaza. Amma a yau aka waye gari wai Bature ne yake so ya gwada wa mutane musulmai akan cewa shi su tsari. Da haka mu yi kokari ya zamanto a cikin azumin nan kenan mun nazzama abubuwa, mun tsara rayuwarmu akan halin da ya kamata. Wannan shine waqafa ta biyu. Waqafa ta uku, afwan ta biyu kenan, bayan manhohin kaɗan daga cikin manhohin abin da yake wata da manhohin azumta watan Ramadan, na abu na harko dai shine mutum ya tsoro Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma da irin abin da yake biye da wannan na tsare-tsare da sauransu. Gaba ta biyu, halin magabata a cikin watan Ramadan, funafunai suke kallo, ko fadodi suke dorawa su rika surutai na babu kai da babu dalili nan wasu kadan daga cikin kissoshi ko kuma labarai na su magabata a wasu kaso daga cikin magabata sun kasance a cikin watan Ramadan aikin su shine sallah da karanta Qur'ani wannan shine abin da suka sa gaba labaran kuma ko kuma kissoshin zasu gudana akan haka kissa ta fari wani wasu mutane ne suka sayar da wata baiwa suka saida ma wasu mutane wata baiwa wannan baiwar da aka saida ta a gidan da aka kawo ta kenan sabon gidan da aka kawo ta falamma aqbala ramadan lokacin da ramadan ya gabato sai zamanto shugaban gidan aka rika shirye-shirye ana kikkimtsawa kamar za ka gani misali yanzu ana faman ramadan ya za ka yi niyya ka tuba zuwa ga Allah ka gyara halayenka sai ga mutane a ruhu suke gyarawa rere suke saya sabu ba a ce ba ba daidai bane ba amma kar amince da wancan wanda shi yake muhimmanci sama da gyara ruhu shi yake muhimmanci sama da me sama da sayar rere ku zuba a ciki shi yake muhimmanci sama da tanade na abinci kala-kala to wannan gidan da tazo sai ta ga shugaban gidan yana ta kokari ana ta hayya alwan da albidan al-qayman kala daban-daban abinci wannan kalan daban wannan kalan daban wal mashrubat da abubuwa na sha a sha kaza a sha duk abubuwa ga sanan an tara su lokacin da wannan baiwar ta ga halin mai gidanta da gidan shi abinda ake ciki fa qalat sai take ce musu limaza tasna'una zalika me yasa kuke haka wannan shirye-shiryen da ake me yasa ake shi kamar anan ba ana yi daga ana ta zuwa duka ana zuwa ko ba ka ba a dare ana haka musamman sai a hankali daga ana ta shishiri abubuwa ba laifi bane a shirya amma dai kar amince guzurin da yake girma gyara zuciya da jin tsoron Allah fuskantar watan Ramadan da zuciya wankakkiya lahiyayyar zuciya da ta ga suna shirye-shiryen abinci wane ne take jami'a kuke haka qalu suke cewa istiqbal shahr Ramadan muna haka ne saboda fuskantar watan Ramadan ai Ramadan ake shirya ba فقالت سيدك يا موسو وانتم لا تصومون الا في رمضان تاتي كينا كوكو ازمي سي رمضان سيدك يا موسو والله لقد جئت من عند قوم السنه عنده كلها رمضان تاتي موسو انا موكو رزوا دا الله ني daga inda kuka soyu kuka kanina bai wace ba na zo muku daga wajen wasu mutanen da shekara gaba ɗaya kamar ramadan ce a wajensu bi mana gidan za ka samu in wannan baya azumi wannan yana azumi kamar kowane lokaci ne wani abu ne sananne wanda an saba shi ana yin shi wannan shi ne azumin nan sai ta ce la hajata li fi mu ta ce wallahi ban ni da buƙatar zama a wannan gidan abinda nake buƙata a gare ku ku maida ni inda nan aka ɗauke ta aka maida inda nan saboda ta ga gida ne wanda ramadan yanzu kuma lasiya ma misali ka ɗauki wuraren da yake bariki ne akwai wannan kawai ƙoƙarin ciye-ciye da shaye-shaye ne ake ba abin da ake ban da shi a kwana a wuni ana barci a wuni ana kallon fina-finai saboda dai lokacin shan ruwa ya yi a hutu a ci wannan a sha wannan a ci wannan a sha wannan jare fare za a yi ana haka ba laifi ba ne ka ci ba laifi ba ne ki ci ba laifi ba ne ka sha amma kakkamanci babbar manuhan da yasa aka shar'anta ran azumin watan ramadan a labari da biyu ko kuma kissa ta biyu an rawaito daga wani ana kira shi da suna al-hasan ibn salih yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da gudun duniya ya cikin zuhadu mutane da masu gudun duniya da tsantsani wannan mutumin kana ya qumul layl ya kasance yana tsayuwa fare a cikin dare ya tsaya cikin dare yana sallah a kowane dare sai ya tashi ya yi qiyamul layl a ramadan da wajen ramadan gaba daya amma qiyamul layl da ake yi huwa wa akhuhu da shi da dan uwan shi kina kaga shi daya da dan uwan shi mana kane shi ko wan shi sannan kuma da mahaifiyarsu su uku ne a cikin gidan wa da kane da mahaifiyarsu mi suke yi dare suke kasawa atlatan sai su raba dare kashi uku babu wani kaso a cikin dare wanda ba wanda yake qiyamul layl a cikin gidan ka duba halin waɗannan mutanen sai a ce to daga misali bayan sallar isha'i zuwa misali karfe 11 na dare min turwazar a ce to mamma ita za ta yi qiyamul layl daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza babban washi zai yi daga lokaci kaza zuwa lokacin alfujir yake to ware shi ko shi zai haka suke rayuwa haka suke rayuwa kaso uku su kasa daren kowa aka kasa aka ba shi gai daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza aka yi amfuluwa haka suke yi ana cikin tahiyya na rayuwa falamma matat al-um lokacin da mahaifiyar ta rasu tanasafa huwa wa akhuhu al-layla me suka yi sai aka ce to tunda mama ta rasu sai suka raba daren kashi biyu kenan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kai zaka yi qiyamul layl lokacin da ka kare ni kuma zan tashi in fara kai kuma lokacin da ka kwanta ka huta ana cikin haka dan uwan nashi dai sai rasu sai saura shi dai tallin tal wannan mutumin falamma mata akhuhu sara yuqimul layla lokacin da dan uwan shi ya rasu sai zaman to qiyamul layl dare farin shike shi kadai yanzu me yake badawa labari ina aikin da aikata shine sakamakon da ya samu a wajen Allah ina nuna cewa banna iyawa ko akwai wahala rayuwa ce ta duniya kuma ta riga ta kare ko yayi ko bai ba karewa za ta yi ko kai ko kakkai karewa za ta yi ko ki ko kakki karewa zai kenan me yake bukata jajircewa jajircewa da ba da kokari akan aikata ayyuka managarta misali na uku shi wannan mutumin da Al-Hasan ibn Salih ya sai yana da wata baiwa fashtaraha minhu ba'dhum sai wasu daga cikin mutane suka sayi wannan baiwar falamman tasafa al-layl ita wannan baiwar da aka sayo aka kawo ta cikin gida dare yana yi tsakiyar dare faqamat tasihu fi dari sai ta tashi ta rika kururuwa a cikin gida ya qaum ya ku mutane ku tashi as-sala as-sala ku tashi ku salla baiwa ce aka sayo ta tashi tsakiyar dare ta ce mutane ku tashi tashi ku salla faqamu fazi'in sai mutane gina suka tashi a firgice wasu aluwa suka tambaye ta shin alfijiri ne yake to faqalat sai take ce musu wa antum la tusalluna ila al-maktuba kenan ku ba ku salla sai salla farilla ba ku salla sai salla farilla ɗan uwa musulmi daraja da kima dan adam shike samar wa kanshi a wajen Allah subhanahu wataala kai ne zaka aikata aikin da zaka samar wa kanka wannan daraja kaga anan tana mu'atabar su cewa kenan ku buku sallah sallan nafila sai sallar farilla ana wayewan gari ta koma gidan Al-Hasan ibn Salih tace ita ba za ta iya rayuwa gidan da sai sallar farilla kai ake yi ba waɗannan su ne magabata da irin halin da suke asu'a da irin ayyukan da suke aikatawa mu yi kokari ya zama tuma da kaso mai girma a cikin wannan wata mai albarka karmi wasa karmi kasala a yau ne za ka ga mutum ya zo sallar tarawih ya koma gehe yana wazam ya koma gehe yana facebook wanda ya zo kinwa wani kuma yana tsera shawagin gari haka za a yi sallar tarawih ka ga mutum ramadana ya shigo ya huta tarawih shi ba su ci goma ba aka yi magana sai ce ai ba dole bane ba eh ba dole bane ba amma alheri mai girma ya barka da ka mu yi kokari mu zamanto mutane masu jajircewa a cikin wannan lokaci waqafa ta uku gaba ta uku shine wasu ayyuka wanda ya kamata mu kula da su a cikin wannan wata na Ramadan abu na farko qiyamul layl tsayuwa cikin dare idan ka ce qiyamul layl kuma tun daga bayan sallar isha tarawih ma qiyamul layl ce tun daga bayan sallar isha duk sallar da zaka yi sunnatul qiyamul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk mutumin da ya tsayu cikin ramadana yayi salloli yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta maka zunubanka da suka wuce gaba daya wannan alheri kai wannan alheri amma sai ka tsaya kai sallar da gaske ka tsaya kai ta dan Allah kuma tsarkake niyya wajen zawwa wajen sallah kare zaman to wani abin da za a rika shelantawa wallahi ai mu je muna masallaci ana sallah ko kuma wacce bata zo ba abin ya zama tsegumi ko na makamancin wannan duk wanda zai zo ya zo dan Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin alqurani mai girma cewa a cikin wadannan tsayuwan da za a yi a cikin darerin ramadan akwai daren da yake da albarkan wata dubu shine Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr
bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
وبنجي سبحانه وتعالى كتشوى ليلة القدر خير من ألف شهر درن ليلة القدر yahi alheri sama da wata dubu kusan shekara 80 da duniya daren ɗaya tallin talla zaka yi alheri shi yahi alheru sama da shekara 80 da nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin duk wani mutum mai imani namiji ko mace yayi kokarin tsayuwa akan yin sallah a cikin wannan wata wanda yake watan ramadan ne wannan shine aiki na farko aiki na biyu taftiru sa'imin kai kokari ya zamanto a cikin jadwalin rayuwarka akwai tsari na yin bude baki ga mutanen da suke azumi yanzu ka duba da zaka ga wata al'ada mai kyau ta raba kunu wanda a yanzu sai da yanda hali ya bada da zaka ga kowane gida akai za a kudda kwanan kunu kaman guda biyar ko guda shida ko da makamancin wannan wannan akai gidan wani wannan akai gidan wani wannan akai gidan wani wani kuma a yi shi a zuwa a cikin katon wannan roba a kawo masallaci masu bude baki a masallaci su sha wannan kunu ya salam kun yi roban nan guda ta kunu duka nawa za ta kallafa ku kudi yan kadan amma misali aka kawo mutum 10 mutum 20 suka sha wannan kunun ya salam kuna cikin ariba kuke duk wanda ya sha za a ba ku lada ko ta makwacin azumi ladan azumin da kuma ga azumin da kuma hugai da aka kokarin baiwa mutumin da ya yi azumi bude baki lalle iya daga cikin ayyuka managarta da ya kamata mu ba su kulawa a cikin wannan wata na ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya baiwa mai azumi bude baki yana da kwatankwacin ladan mutumin da ya ba bude bakin idan mutum ya azumi na bashi bude baki misali to za a ba ni lada kamar ladan da aka bashi na azumin shi ba tare da an rage mishi ba ni kuma za a ba ni kwatankwacin haka a duk wuni misali na dauki yaunin bada bude baki ga mutane kamar misali guda 9 a duk azumin da za a yi kaga kenan a duk lokacin da aka sha ruwa ni ina da ladan azumi 10 ga azumi na 1 da nayi sannan kuma ga ladan bada bude baki ga mutane guda 9 da nayi daka iya daga cikin ayyuka masu kyau mu yi kokari mu zamanto muna da bada himma da hamzari akan irin waɗannan abubuwa ko da wasu abubuwa zaka rage naka na jin daɗin rayuwarka akan ka ɗauki ɗawainiyar bada bude baki ga wasu mutane to lallai wannan abu ne wanda yake iya da kyawu kwarai da gaske aiki na uku shine yin umara ga wanda Allah ya bashi dama mutum ya aikata ya je ya yi aikin umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yin umara a ramadan tana daidai da aikin hajji tare da ni ka duba aikin hajji ba tare da manzon Allah Allah subhanahu wataala ya arzuta mu ya zamanto a ce duk ramadanan duniya zaka dauki jirgi ka je kai aikin umara ka dawo aiki na hudu as-sadaqa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su a cikin ramadan shine sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas yahi kowa kyauta yahi kowa kyauta sannan kyautar shi ta hi tsananta a cikin watan ramadan manzon Allah bayarwa kawai yake saboda alherin da yake cikin wata amma kar ka zamanto mutumin da zai rike wannan watan Allah ya baka dare Allah maka ya baka budi a rayuwa ya zamanto akwai abubuwa a cikin aljihunka to ka huddo mutane ku yi tarayya da su a cikin waɗannan abubuwa karka zamanto kai kana da kokarin tarawa kaza kaza da sauransu, ka haramtawa kanka alheri mai girma. Aiki na biyar, karatun alqur'ani mai girma. Abinda ya kamata mu kula da shi a cikin wannan lokaci, karatun alqur'ani lalle da azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da azumi da karatun qur'ani suna ceton bawa a gobe kiyama. Azumi zai zo gobe kiyama ya ce, ya rab, ya ubangiji, wannan mutumin ya bar abincin shi, ya bar abin shan shi, ya bar kaza, ya bar kaza, ya bar kaza, saboda yi na ni azumi, Allah ka bani ceton shi. Allah ce na baka. Alqur'ani yazo shi ma yace, ya ubangiji, wannan mutumin dare da rana farai kowane lokaci karanta ne yake, Allah ka bani ceton wannan bawan. Allah ce na baka. Kaya kenan, karanta Qur'ani da azumi wasu ayyuka ne masu girma wanda kuma tare suke tahiya. Mu yi kokari ya zamanto mun lazimci karanta alqur'ani mai girma, mu rage danna waya, danna salula, shige-shige da leke-leke da kalle-kalle, ya zamanto mutum ya rage su. Lokutan ka ɗauka ka ba mu alqur'ani mai girma. Allah ba mu ikon jajircewa. Aiki na shidda shine i'tikafi. Dila ce akwai magana wasu daga cikin malamai suna ga cewa i'tikafi zai takaitu ne akan waɗancan masallatai guda uku da manzon Allah ya ambata: masallacin Makka, masallacin Madina da masallacin Qudus. Duk wani masallacin da ba su ba, mutum ba zai iya yi ba. Amma wasu daga cikin malamai suna da fahimtar cewa babu laihi, duk inda yake masallaci ne jami'a, masallaci ne wanda na Juma'a, wanda yana da abubuwan shi da ya kamata, irin su ban ɗaki da abubuwan da mutum zai iya rayuwa tare da su, mutum yana iya zawa yayi i'tikafi. Sannan kuma namiji ko mace, lasiyama idan ya zamanto wurin akwai amuntuwa, an amuntu akan cewa babu wani damuwa, babu cakuɗaɗɗe ne tsakanin maza da mata, babu kaza, babu laihi mace tana iya zawa ita ma ta yi itikafi a wuraren da aka samu, aka ba da dama da za a iya yi. Itikafi shi ne wani aiki da ɗan adam zai yi ya keɓance kanshi don Allah, ya zamanto ka zo masallaci baka da wani hammi in ba neman yardan Allah ba. Karanta Qur'ani, istighfari, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i, ya zamanto wannan shi ne aikinka. Wannan aiki ne mai kyau, wannan duk mutumin da ya samu damar da zai haka, kar ya bari wannan abin ya wuce shi, gara basa ce mai girma wanda a ce ga kanan yau ka tare kawai ganawa ne kake da Allah kadai. Duk wasu harkokin rayuwa ka bar su a waje, yanzu kawai tsakaninka ne da kai da Allah subhanahu wataala. Sannan ga buƙatu na rayuwa, addu'o'in da zaka yi, kaga a lokacin kai da kanka zaka ji darajarka ta imani daban take. Saboda duk lokacin da mutum ya zamanto ya kusanci ayyuka managarta na alheri da yawa, lokacin da ya zamanto ya yi kusanci ga Allah subhanahu wataala, lokacin da ya zamanto ya yi kusanci da in ya roki Allah, Allah zai amsa mishi. Aiki na bakwai ita ce addu'a. Mutum ya zamanto mai yawan naci a cikin wannan wata akan yin addu'a, a cikin maraicen azumin ne, a lokacin da ka zo shan ruwa ne, a cikin daren ne, ya zamanto kowane lokaci addu'a kake, ka ɗaga hannu duk wata matsala da ta dame ka, ka kai kukanta wajen Allah subhanahu wataala a cikin wannan lokaci da muke ciki. Lokaci ne munasib, lokaci ne wanda yake daidai na akan ɗan adam ɗin da yake jin ba daɗi, yake da takura a rayuwar shi, ya kokari kai kukan shi wajen Allah subhanahu wataala, ubangiji zai amsa mishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda uku in suka yi addu'a, Allah mai girma da buwaya baya maido wannan addu'ar tasu, addu'ar su amsassa ce. Na farko, da'watu sa'i, mutumin da yake azumi, kaga azumi a bakinka, in kai addu'a, addu'ar ka amsassa ce. Na biyu, da'watu mazlum, addu'ar mutumin da aka zalimta. Na uku, da'watu musafir, addu'ar mutumin da yake cikin bulagu. To duk mutumin da yake dire ga cikin waɗannan guda uku, yayi addu'a, to wannan addu'a shi amsassa ce. Kaga mun kuma ga mu a yanzu muna azumi, daka azumi da muke dama ce akan cewa ubangiji subhanahu wataala zai amsa mana addu'o'in mu. Gaba na takwas shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yan uwa musulmi, Ramadan wani lokaci ne na abin da ya shahi tuba, mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma yayi kokarin amfana da lokutan da suke cikin wannan wata, saboda ya samu yardan Allah subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, raghima anfu rajulin, hancin wani ya ci ƙasa, hancin shi ya ci ƙasa, hancin shi ya ci ƙasa. Wane ne wannan mutumin? Mutumin da dakhala alaihi ramadan summan salaha qabla an yughfara lahu, mutumin da ramadan ya shigo yana nan yana tawasanni da hayaniyar rayuwa har ramadan ya wuce ba gafarta ba shi zunuban shi. Manzon Allah ya ce wannan mutumin ya tabe yayi asara, hancin shi ya ci ƙasa. Daka mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, duk abinda muke aikata na ba daidai ba ku bari. Sannan kuma mu yi kokarin neman taimakon Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata wanda yake mai albarka. Gaba na tara, shine mutun yayi kokarin aikata ayyuka managarta la siyama a goman karshen watan Ramadan. To kasancewar lokacin kusan ya tahi, gaba ta karshe da zan rihi akan ta wasu kusakurai abubuwan ba daidai ba da ake samu wasu masu azumi suna aikatawa. Allah kare mu. Abu na farko shine mutun ya yanke ya bar ibada, kaga azumi yake amma yanzu ba sallar azhar za a yi ba, yana sai na barci sai bayan al'asar zai tashi ko a lokacin zai azhar. Kaga wannan ya mutu daga cikin ayyukan ibada. Kai kana azumi kuma sannan akwai sallolin da ba za ka yi su ko kuma misali sallar asuba yi, sai ya saurare kuma ya kwanta. Kai kokari ya zamanto ayyukan alheri ne ka sa ma ka sa a gaba ga dangana. Kar ka bari, kar ka yi wasa wannan alherin ya wuce ya barka, ya zamanto baka shagalta bana baka bada kaimi ba da hamsari akan abin da yake bautawa Allah ne. To zaka samu wasu suna da sakaki akan aikin bauta a cikin wannan wata. Wannan kuskure ne wanda yana faruwa da wasu daga cikin masu azumi. Abu na biyu, su'ul khuluq, mumunan halaye. Kaga mutum yana azumi yana zage-zage duk wani sharkin da ya kwana a duniya dan ya yi shi ba wani abu ne, kuma azumi yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siyamu junna, azumi kariya ce. Duk manzon Allah ya ce idan ya zamanto ranar azumin ɗaya ya kuto, kariya, kar ka riƙa maganganu irin na ba daidai ba, maganganu irin na batsa. Kai ko wani ya zage ka ko ya nema ya ma jahilci, ka ce wani yi haƙuri, ni mutum ne mai azumi, azumi nake ba hayaniya nake ba. Amma ga mutane suna zage-zage a cikin azumi, suna faɗa an tare jijiya wuya ana kaza ana kaza, wannan bai kamata ba. Abu na uku, yalwatawa da yawa da budawa sosai a cikin abin da ya shafi abinci da mai sha. Ana samu wasu mutane da akan haka nan, ya zamanto ita aikinta banda dora sarke ba abin da take yi a cikin Ramadan. Farai batta da lokacin za ta karanta Qur'ani, batta da lokacin da za ta yi sallar tarawih, batta da lokacin da za ta zauna ta yi addu'a, kawai banda dora tukwane da sarke su batta aiki. Ku takaitawa kanku, ku zaɓi wasu abubuwan da za ku amfana da su. In kuna ga kuna da wadata, abubuwan sauran da suka tsoro akan bukatar ku ba ma wasu, ta da sanar da bukata. Abu na hudu, kuskure na hudu shine mutum ya raya dare a da hira kawai. Yanzu fara nawa asuba suke kaiwa, na sai matasa sai su kwana suna ihoce-ihoce. Wani hoyi ba da labari, wani lokacin suna samari za su kwana suna ihoce-ihoce nan, aka zo masallaci wa shi yake kira sallan fari, sai ya sauri sai ya shiga ɗakin shagwanta. Kira sallan fari ba shi kaga ya tata wannan ba karamar asara bace. To karka cika da ranka gaba ɗaya da surutai marasa amfani. A kuskure na biyar da ake samu shine zaka samu wasu a lokacin da suke azumi, zaka same su tare da gulma, annamimanci, ƙarya, maganganu na batsa, zage-zage, algushu, mu'amalayya da cinikayya na banza wanda addini bai yarda da su ba, da sauransu. Zaka samu suna waɗannan abubuwa, sai ci shi azumi yake, ai baya ci baya sha, ya bar sha'awar shi kaza kaza kaza, shikenan. Wannan kuskure ne mai girma, ka kame bakinka, kar ka riƙa faɗin maganganun da ba su da kyau a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma. Sannan kuma bayan haka nan, kuskure na shidda, zaka samu wasu suna shagaltuwa da al'amuran duniya. Yanzu wani shi a lokacin a wurin shi kawai yanzu ne lokacin samun kuɗi, zai ta kokari ne ya samu kuɗi, saboda yana ga cewa ai yanzu mutane suna bukatan kaza, ba hana ka sa ka nemi kuɗi ba, amma kar ka mance neman gafara na Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan wata. Wani kuma yanzu yake ga lokacin yin kuɗin shi yayi, naka abubuwan da yake da wanda ya tabbatar da mutane suna bukata, ko da farashin su ba haka yake a gare shi ba, zai kara musu kuɗi, saboda yana ga dole a mu'amalanci abin nan kaza tunda dai lokaci kaza ne. Wanda duk iya daga cikin kuskuren da ake a cikin abin da ya shahi a wannan wata na Ramadan. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi kokari mu kiyaye, sannan kuma wanda zai zama tuban a matsayin shimfiɗa kafin zuwa gobe in Allah kai mu da rai da lafiya kenan, za mu fara tafsiri daga suratu duha. Ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa zukatanmu akan aikata ayyuka managarta, ayyukan da za su gadar mana da samun dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata. Allah ya shirye mu, ya shirye zuriyarmu, ya shikan mu ya shikan mahaifan mu ya biya mana bukatun mu gabaki daya dukkan wani wanda yake da bukata na alheri a cikin mu ya ubangiji ka biya mushi bukatun shi muna tawassuli da wannan zama da muka yi da sunayen ka tsarkaka ya ubangiji اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وني daga cikin yan uwa kahin akai zuwa ga fara tafsirin nan yayi alƙawarin dukan yaunin sa wannan tafsiri a cikin gidan radio tun daga farkon Ramadana har zuwa ƙarshen shi to nan kuma insha Allah ga sajjalawa da ake tasjilin nan da ake ana arsalma kenan kai tsaye zaman to daga yau za a fara sawa kenan kowace rana muna karewa za a je a sashi a cikin gidan radio Al-Huda da izinin Allah wani daga cikin bayan Allah ya dauki yaunin haka ubangiji subhanahu wataala ya saka mishi da alheri sannan kuma da sauran ƴan uwa da suke ka gudun musu Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alheri bizal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah